This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Din mai alike tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa. A cikin wannan shiri za ku ji ra'ayin wasu akan alhakin da aka dora wa kwamitin da jihar Kano ta kafa domin binciken cin zarafin ɗalibai a makarantar sakandaren Hassan Gwarzo. Sannan kuma kamar kowace ranar Litinin, Sadiu Garba zai gabatar da darasin tayi.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara kidaya ƙuri'u a Myanmar, ƙasar da kuma kasantar da sunan Bama, bayan zaɓe na farko a ƙasar cikin shekaru 25 wadda aka gudanar cikin walwala. An ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da aka tsoma cikin tawa da alamar cewa sun yi zaɓe. Wasu da dama daga cikin su wannan ne karon farko da suka taɓa zaɓe a rayuwarsu. Kimanin 'yan ƙasar miliyan 32 ne aka yi wa rijista domin su zaɓi daga cikin fiye da 'yan takara 6,000 waɗanda suka yi takarar wakilci a majalisun tarayyar ƙasar biyu da kuma na yankunan ƙasar daban-daban. Jami'an aikin zaɓe suka ce kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka yi wa rijista ne suka fito domin wannan zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya taya jama'ar ƙasar murna, ya kira zaɓen shaida ta irin bajinta da sadaukar da kan jama'ar ƙasar cikin shekaru masu yawa. Mr. Kerry ya ce zaɓen muhimmin mataki ne na ci gaba duk da cewa bai cika 10 ba.
Dubban Turawa 'yan yawon shakatawa a ƙasar Masar ne suke ficewa daga garin Sharm el-Sheikh mai farin jini ga 'yan yawon buɗe ido bayan haɗarin wani jirgin saman fasinja na Rasha ya halaka ilahirin fasinjojin da ke cikinsa. Haɗarin ya auku ne a ƙarshen makon jiya na Oktoba. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce izuwa jiya Lahadi ƙasar tana sa ran kimamin 'yan ƙasar 5,000 ne za su bar garin da ke gabar teku. Duk da haka, ofishin jakadancin Birtaniya da ke birnin Alkahira yana taka tsantsan wajen bayyana yawan 'yan ƙasar da suke barin Masar ɗin. Shugaban Rasha Vladimir Putin a makon jiya ya umarci gwamnatinsa ta ɗauki matakai na maido da 'yan ƙasar da suke ziyara a Masar. Mataimakin Prime Ministan ƙasar ya faɗa a ranar Asabar cewa kimamin 'yan ƙasar Rasha 80,000 ne suke ziyara a Masar, adadin da ya ninka kiyasin da aka yi tun da farko. Jiya Lahadi, wani jami'in ƙasar ya ce aƙalla 'yan ƙasar 11,000 ne suka koma gida. Fasinjoji mai tanda 24 waɗanda suka baro Sharm el-Sheikh akan hanyarsu ta zuwa birnin St. Petersburg suka halaka a ranar 31 ga watan Oktoba, bayan da jirgin da suke ciki ya tarwatse a sararin Samarian zirin Sana'i na Masar.
Dan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican Ben Carson jiya Lahadi ya ce yana fuskantar matsin lamba da binciken ƙwaƙwaf fiye da sauran waɗanda suka taɓa takarar wannan mukami, domin takararsa tana barazana ga 'yan ba ruwa na da ke Amurka. Farin jinin Mr. Carson ya ƙaru zuwa can ƙololuwa tsakanin mabiyan 'yan jam'iyyar Republican sama da inda shi da ɗan kasuwa Donald Trump suke kan gaba a jerin masu takarar shugabancin ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican, inda labarin tashinsa, wato shi Dr. Carson, cikin kunci da ƙiriniya a Detroit, jihar Michigan a nan Amurka, har ya kai ga wato zama sanannen likitan ƙwaƙwalwa. Amma a cikin 'yan kwanakin nan, kafofin yaɗa labarai suna bin diddigin tarihin rayuwarsa, kamar yadda ya bayani cikin littafinsa da ya rubuta mai suna Gifted Hands da Turanci. Waɗannan kafofi sun ce sun kasa samun shaidu da za su gaskanta waɗansu bayanai da Mr. Carson ɗin ya bayar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bankin Duniya yana kashe da cewa ɗumamar yanayi zai jefa mutane miliyan 100 cikin talauci a duk faɗin duniya cikin shekaru 15 masu zuwa, idan manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba ba su ɗauki ƙarin matakan hana ɗumamar yanayin ba. A cikin wani rahoto da aka bayyana jiya Lahadi, bankin ya yi kira da ɗauki matakai cikin gaggawa kuma masu ma'ana tare da rage hayakin da yake gurbata yanayi da zumar kare marasa karfi a duniya. Wannan rahoto mai lakabin yadda za a dauki matakai akan tasirin yanayi kan marasa karfi an fito da shi ne gabanin taron kolin da za a yi akan canjin yanayi a ranar 30 ga wannan wata a birnin Paris na kasar Faransa. Hakanan wannan rahoton ya biyo bayan gargadin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi a makon jiya cewa alkawarin da manyan kasashen duniya suka yi domin rage hayakin da yake janyo dumamar yanayi ko kusa bai kama hanyar hana bala'in da zai kunno kai muddin ba a yi wani abu a kai ba.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana kan hanyarsa zuwa nan birnin Washington DC a ziyararsa ta farko tun bayan da Amurka da wasu kasashe biyar suka kulle yarjejeniya da Iran kan shirin nuclear ta. Yau Litinin ake sa ran Minister Netanyahu zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Wannan shawarwari yana zuwa ne a wani lokaci mai tsanani ga Israel wacce har yanzu kusan za a ce tana dimauce sakamakon yarjejeniyar nuclear da kasa ta kulla da babbar abokiyar gaban ta Iran da kuma tarzomar da kasar take fuskanta daga Falastinawa wadda babu alamar kakkautawa. Shugaban na Israel ya nuna matukar adawa kan yarjejeniyar har ya fusatar da fadar White House ta shugaban Amurka lokacin da ya jawabi ga majalisar wakilai ta Amurka da ke karkashin yan Republican cikin watan Maris na bana inda ya Allah wadai da yarjejeniyar a lokacin da ake kokarin a kullata. Sa'o'i kamin ya kama hanya zuwa nan Washington, Mr. Netanyahu ya ce gane wasu da Mr. Obama za ta fi mai da hankali ne kan batutuwa da suka shafi yankin da kuma karfafa tsaron Israela.
Labaran duniya kuka gama je. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Fari ya aiko mana da rahoton cewa kungiyoyin rajin kare 'yancin yara da masana dokokin ƙasa suna ci gaba da bayyana ra'ayi akan alhakin da aka tura wa kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa na binciken cin zarafin ɗalibai a makarantar sakandaren Hassan Gwarzo.
Kwamitin mai wakilai 14 na ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri ne Farfesa Abubakar Mustapha, kuma gwamnati ta bashi makonni 2 ne ya kammala aikin sa kuma ya mika mata rahoto. Baya ga kafofin yada labarai, su ma kungiyoyin sa kai da ke fafutukar kare yara sun sha alwashin ba da gudunmawa domin tabbatar da adalci game da wannan lamari. Malam Muhammad Almashi shine shugaban kungiyar Child Protection Network da ke gwagwarmayar kare yara daga cin zarafi.
Za mu nada kwamiti wanda zai bi kadin duk abubuwan da ake yi. Zai zauna da yaran nan, zai zauna da iyayen shi, kuma zai zauna da wasu waɗanda muke jin sun cutu. Yayi bincike kan abin da ya faru, kuma ya sa ido kan abin da kwamitin gwamnati za ta zartas. In yayi daidai an hukunta wanda ya kamata a hukunta, to alhamdulillahi. In bai yi ba kuma mu sai mu ja daga da gwamnatin da waye mu ce ba haka ya kamata a yi ba, ga gaskiya al'amari ta fito da kamata kada a lihita. A hukunta wanda ya kamata a hukunta, a ba wanda ya kamata gaskiya a bashi.
Tuni dai wasu daga cikin iyayen ɗaliban makarantar suka ba da basi a gaban wannan kwamiti.
Mun je gaban kwamiti abinda muka sani game da makaranta, game da yadda ake gudanar da harka da ta shafi iyayenmu, game da kuma irin korafe-korafen da da a bayan mu muke da su, duk mun zayyana wa kwamiti. Mu dai fatan mu a cikin wannan lamari shine Allah ya fito da gaskiya, ƴan kwamiti su yi adalci.
To amma wani lauyan gwagwarmaya barista Audu Bulama cewa yake
ni a fahimta ta kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki. Akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar NAPTIP, akwai ofishinsa a nan Kano. Abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada karkashin abin da ake kira exclusive legislative list, ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita su suke kula da waɗannan abubuwa. Kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa, kuma a jihohi suke aiki, shi yasa ma aka mata ofishi a jihar Kano. A fahimtata wannan hukuma dama gwamnatin tarayya ta yi ta ne dan ta binciki safara ko kuma cin zarafin yaro ko a ina yake dan Najeriya. In dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba, bai kamata a ce an kafa kwamiti ba, kamata a tura wannan hukumar ta yi binciken ta.
Kafofin yaɗa labarai dai su ne a sahun farko wajen bankaɗo wannan batu na cin zarafin ɗalibai a wannan makaranta ta Sangurzo. Malam Yakubu Musa da ke zaman ɗan jarida a nan Kano ya yi ƙarin haske dangane da rawar kafofin yaɗa labarai wajen tabbatar da tarbiyya a cikin al'umma.
Akwai tsari na aiki da dokokin aiki wanda ake kira ethics. A ciki akwai abin da muke kira social responsibility. social responsibility din nan abin da yake magana gaba ɗaya fa bai wuce haƙin da kai yara taya a wuyanka kai dan jarida a cikin al'ummar da kake ciki ba al'ummar nan ta zauna lafiya al'ummar nan ta zama tagari al'ummar nan ta zamanto abayyabo a duk duniya saboda haka magana fasadi ko maganin gano makamanta haka ko sata ko irin waɗannan abubuwa haƙi ne wuyan dan jarida walau an zo masa ko ba a zo masa ba shi ya gani ya fallasa ta hanyoyin da dokokin aikin sa suka bashi dama
Malam Yakubu Musa kenan anan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
An jima kaɗan Salihu Garba zai gabatar da darashin ta yi, to amma a halin yanzu a shakata da bakan da mai sha ta ikon Allah.
Ya Allah, don Allah.
Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani yanzu dai ne misalin karfe 2:15 na dare ne agogon Washington DC ga da rashin tayi
kudi ya kashe suka hanya mai kyau ka da ka sa min kudinka.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin shiri na da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To yau shirin zai kawo muku misalin yadda jihar Sokoto ta kirkiro da shirin yaki da talauci da inganta tattalin arziki. Bakonmu na yau zai mana bayani akan abubuwan da suka yi a gwamnatance saboda taimakawa matasa da mata domin su dogara da kansu. Masu iya magana sun ce waka baki mai ta tafi dadin ji. Alhaji ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Sunana Faruk Malami Yabo. Tsohon kwamishinan kudi na jihar Sokoto daga shekarar 2007 zuwa 2012. Haka kuma nayi kwamishinan kananan hukumomi na jihar Sokoto daga shekarar 2012 zuwa Mayun nan shekara 2015.
To madalla kana shirin komawa gwamnatin koya?
To wannan kuma sai da Allah ya yi. Amma dai duk wanda aka kira ya wa al'umma aiki ina jin bai kamata ya ce a'a ba.
Kai kwamishinan kudi a jihar Sokoto. Sai gashi kuma an karama ka a Atlanta ta jihar Georgia da Washington DC gundumar Columbia. Shin ya aka yi aka kasa mu wannan karamawar?
To gaskiya zan ta'allaka wannan karamawar da irin gwamnati da na yi ma aiki da kuma al'ummar da muka wa aiki lokacin da Allah ya ba Dr. Ayu Maga takardawa mako wanda yake sanata ne yanzu tsohon gwamnan jihar Sokoto wanda mutane suka fito suka zaba a shekara ta 2007 har ya tsaya wannan matsayin har kusan wannan shekara a ƙarshen Mayu. A lokacin da aka bani wannan mukami na kwamishinan da ke kula da ma'aikatar kuɗi, mai girma gwamna ya wa mutane alƙawla na cewa na ɗaiɗai za a taimaka wa matasa domin su tsaya a kansu, na biyu kuma za a taimaka wa mutanen da ke karkara su ma su bunƙasa nasu kasuwanci ta kuma fannin da suka sani, amma tare da inganta wannan fannin kasuwanci wanda suka sani, musamman harkar noma, kiwon kaji, shanu, kiwon shanu da dabbobi dai da sauran ire-iren waɗannan abubuwan.
To kawo yanzu zaka mana zaka dan gama masu sauraron mu irin abubuwan da kuka yi ka lissafa su, amma kaman ko zaka bada misali an yi kaza a wuri kaza an yi kaza a wuri kaza dan mutane su fahimta.
To abin da zan fara da shi zan koma inda ka tsaya.
Yawa.
Na dalilin da yasa muka samu wannan karamawa. To lokacin da na zama kwamishinan da ke kula da kananan hukumomi, mai girma gwamnan jihar Sokoto na wannan lokacin Alima Gaskar Ramako ya ba da damar a gina santoci guda uku ko wani yanki a Centurial Zone na jihar Sokoto. Akwai ɗaya a Kware, akwai ɗaya a Rimawa, akwai ɗaya a Milgoma. Lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu nemi mutane waɗanda muka san suna da hazaƙa kuma suna buƙatar taimako a koya musu yadda za su yi noma, yadda za su yi kiwon kaji da sauransu. Wannan kuma ya yi tasiri. Daga baya kuma hukumar MDG ta ƙasa ta bani jagorancin kula da ba da tallafi a jihar Sokoto, wanda yake na yi amfani da wannan dama tare da wannan haɗin gwiwar da muka yi da hukumar MDG. Aka koya mu kusan mutum 5,200.
Mutane nawa?
5,200 harkar kiwon kaji, mata da maza, samari da kuma yara waɗanda yake sun kai wasu shekaru amma kuma mahaifansu maza sun rasu. So wannan shiri ba karamin tasiri yayi ba, kuma dalilin wannan shirin ne wanda yake a lokacin da muke gudanar da wannan shiri mun gayyaci wasu sanatoci daga jihar Georgia sanan America ta zo Sokoto suka gaya da muke gudanar da wannan shiri. Kuma hukumar MDG ta ƙasa ta bani shedar yabo a wannan lokacin akan mun kirkiro abu wanda baya da wahala amma kuma yana da muhimmanci. Saboda nasarar wannan shirin shine duk wanda aka kira za a koya masa yadda zai yi kiwon kaji na zamani. Kuma suna ɗaukar kwana biyu ne saboda muna tunanin cewa arewa kusan
kwana biyu kacal?
Kwana biyu saboda arewa kusan kowa ya san yadda ake kiwon kaji musamman na gargajiya. Amma waɗannan kaji ne na zamani. Kuma duk wanda ya shiga cikin waɗanda suka amfana da wannan shirin an ba su kaza 15 da keji da abincin kajin.
Kaza nawa?
Guda 15.
To, ƴan tsaki kenan?
Bayan tsaki ba, waɗanda bayan sati biyu za su fara yin ƙwai.
To.
Saboda muna tunanin idan ƴan tsaki ne zai ɗauki lokaci, wasu ma ba za su samu natsuwar har su kai ga lokacin da za su fara cin amfanin wannan shirin ba. Kuma duk wanda ya riƙe wannan kasuwancin lokacin mun ci gaba da bashi ko bata naira 5,000
kowane wata ko kowane kwata?
Kowane wata har kusan wata 12.
Na menene wannan naira 5,000 din?
Wannan na tallafi ne saboda dalilin yin wannan shirin shine na ɗaya dai tallafa wa marasa ƙarfi, na biyu koya wa mutane kasuwanci wanda ya daidai da abin da suka saba da shi, amma wannan lokacin za a ba su ko iri ko kuma kaji na zamani.
To,
sannan na uku kuma waɗanda ba su da halin sa 'ya'yansu makaranta su yi amfani da wannan kasuwancin tare da tallafin domin su tabbatar da cewa yaransu sun je makaranta. Yana cikin sharuɗanmu masu ƙarfi waɗanda muka shimfiɗa.
Wato waɗanda suna da 'ya'ya ba su sa su a makaranta ba?
Ba su sa su a makaranta.
Sai kuna ba su wannan tallafin don sa yara makaranta?
Don sa yara a makaranta.
Amma su ci gaba da sana'arsu?
Su ci gaba da sana'arsu kuma su yi amfani da wannan domin su taimaka ma waɗannan yara. So abu na huɗu kuma shine in su ma an yi rashin sa'a suna cikin talauci, ko da wannan bai karkare musu talauci gaba ɗaya ba. Saboda wannan ilimin da za su ba 'ya'yansu zai zama sanadiyar cewa talauci ya ƙare a wannan ko wannan zuri'ata su. To wannan su ne dalilan wannan. So kuma abinda muka yi waɗannan kajin kusan an samu kashi 95 na nasara.
Kashi 95?
Kashi 95
na nasara?
Na nasara. Saboda abinda muke yi duk wata akwai kwamiti wanda ke zagayawa domin ya ba da wannan tallafin na 5,000. So duk wanda aka sama ya sayar da kajin nan ko kuma ya yanka su ya yi amfani da su, so ba zai amfana da wannan 5,000 din ba. Kuma daga nan za a yanke, ba za a sake
ba shi taimako ba
ko ba ta ba. To saboda wannan gargaɗin, sannan haka kuma wani abu wanda ya kamata ya gaya ma cewa lokacin da za a zaɓi mutanen da suka cancanta su amfana da wannan shirin, mun kafa kwamiti kuma na rantsar da su. Kowace mazaɓa ko kowane yanki akwai mun zaɓi mutum 5. Na ɗaya dai akwai shi wanda ke riƙe da garin, ko hakimi ko basarakin wannan garin. Akwai limami, akwai headmaster, akwai kansila, zaɓaɓɓen kansila na wannan mazaɓar. In ma mazaɓa guda akwai garuruwa 2 ko 3, shi wannan kansilan shi zai wakilci waɗannan garuruwan. Haka kuma akwai dattijo wanda aka san cewa yana taimakama mutane a wannan garin. To su muka sa kuma muka ba su rantsuwa cewa su je su nemo mutane waɗanda ke buƙatar wannan taimakon da wannan tallafin. Kuma shi ma yana tabbatar ma da cewa daga Allah an samu nasara kusan kashi.
Jama'a, anan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa mu ci gaba idan Ubangiji Allah ya yarda. A madadin bakon namu Alhaji Faruk Malami Yabo da Chuba Hero Dodone wanda ya shirya mana sauti, Nisalu Garba da sauran abokan aiki ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Mai da Kasiri Juma. Wai mu ɗan Najeriya yushi ne za mu wahayi akan illolin demokradiya na dadinta ko rashin darin dinta. Alal misali jihar Taraba State na ji an roshe zaben gwamna an baiwa wata mata wadda ta yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Cewa kotu ta ce ita ce ta ce zaɓe ta halattattar gwamna kuma duk ƙabila guda suke da shi wanga gwamna da an ka sauke jam ƙabilar Jokunta ita ma ƙabilar Jokunta. Shin ku mutanen Taraba State menene annaku ciki? Idan gwamna ya ce zaɓen gwamna ku ne zai ba hukumomi na gwamnati gaba ɗaya ku canyi ko ko a'a kuɗin gwamnati zai ɗauko shi ba ku? Ku zama mutane masu kaifin hankali na cewa duk inda al'amari ya mai da gaba ku yi haƙuri ku rungume shi can. Wannan hitowa kuna sa bindigogi kuna halin ƴan uwanku kuna koni-koni kuna tada hankalin jama'a. To Allah ya ce zama lafiya ake so sannan tana kwana ta kai. Ubangiji ya ce wanda duk ya tashe ta Allah ya la'ance shi. Kada ku zama ɗaya daga cikin mutanen da Allah ka la'antuwa a kan tarihin zoma. Allah malikal mulki tutal mulki man yashauna ya riga ya mika mulki ga inda shi ka so ya anshe shi ga inda zai so. Saboda Allah mu zama mutane nagari masu tsabta masu bin doka da oda cikin ƙasarmu. Saboda da yadda doka da oda da bin demokradiya wannan ni ban yi halin ciki da tashin hankalin da kun kai ba. Na roƙi Allah ya zauna wa ƙasa lafiya wadda mata Allah ya tanye ta riƙo shi ko Allah shi ba shi hankuri.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai,
an fara gida guriwa mikin yammar kasar da kuma aka santa da suna bama bayan zaɓe na farko a ƙasar cikin shekaru 25 wadda aka gudanar cikin walwala. An ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da suka tsoma cikin tawada alamar cewa sun yi zaɓe. Wata dama daga cikin su wannan ne karon farko da suka taɓa yin zaɓe a rayuwarsu. A Masar dubban Turawa ƴan yawon shakatawa ne suke ficewa daga garin Sharm el-Sheikh mai farin jini ga ƴan yawon bude ido bayan hadarin da wani jirgin fasinja na Rasha ya halaka illahirin fasinjoji da suke cikin sa. Hadarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na Oktoba. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce zuwa jiya Lahadi dai ƙasar tana sa ran kimanin ƴan ƙasar 5,000 ne za su bar garin da ke gabar teku. Duk da haka ofishin jakadancin Birtaniya da ke Alkahira yana taka tsantsan wajen bayyana batun kwashe 'ya'yan ƙasar daga birnin wato ƙasar Masar. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican Ben Carson jiya Lahadi ya ce yana fuskantar matsin lamba da binciken kwakwaf fiye da sauran waɗanda suka taɓa yin takarar wannan kujera domin takararsa tana barazana ne ga ƴan ba ruwana da ke nan Amurka. Farin jinin Mr. Carson ya ƙaru zuwa can sama inda shi da ɗan kasuwan nan Donald Trump suke kan gaba a jerin masu takarar shugabanci ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican.
To masu sauraro, sai kuma da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.